بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammacin Asabar wanda ya dace da ɗaya ko biyu ga watan Safar, wato wata na biyu a jerin watanni na kalandar Musulmi, a wannan shekara ta 1420 bayan hijiran Manzon sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 15 ga watan 5 shekara ta 1999, don ci gaba da karatun littafin mai albarka Riyadus Salihin. Wannan kuma shi ne darasi na tara. Idan ba a manta wa matashiyar maganar da muke magana a kanta, shi ne magana a kan hakuri. Mun karanta wani bangare na hadisan da suke magana kan hakuri. Hadisin da za mu tashi yau shi ne hadisin Anas ɗan Malik. Wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala marra an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin فقالت لك الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ونهدتي أنكار قولك أنا استمالك الله تكار يرداء أقريك. يتي مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مزألك ردى منك استبت أقريك ياوتي بامرأة تبكي عند قبره. ياوتي ولم وتمتي سنة تفوكا ولم قبره. Annabi ya zo wucewa ya samu wannan bawar Allah tana kuka a wurin wani kabari. Fa kana sai yace da ita ittaqillaha wasbiri. Ittaqillaha ki tsorata Ubangiji. Ma'ana ki kiyaye dokokinsa, kar ki yi abin da bai dace ba. Sannan kuma wasbiri ki daure hakuri dangane da abin da Allah ya jarrabe ki da shi na rashi. Annabi bai tambaye ta ba waye ya mutu. Danta ne, babanta ne, kijiyarta ce, yarta ce, kanwarta ce, Annabi dai ya ce ta yi hakuri. Don kowa ya dai ya mutu dai ba abin da ya dace a umarci wanda aka yi wa rasuwa da shi sai hakuri. Ya ce ita kallaha wasu, ki tsorata Allah ki hakuri, ki jure. Fa kana sai ta ce da Annabi ilaika anni, tafi ka bani wuri. Lafazin ilaika wato ism ne na fi'ilul amr. Ilaika anni, zai ka bani wuri. Fa innaka lam tusab bi musibati, an kai ba a jarrabe ka ba da irin musibata, da haka ne kake cewa ni hakuri, ba naka ne ya mutu ba. An dan Malik ce wa lam ta'rif, ba ta san cewa Annabi ba ne sallallahu alaihi wasallam, ta faɗa wannan magana ba ta san Annabi ba ne ba. Fa qila laha, sai aka ce da ita innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wannan fada kika ce tafi ka bani wuri Annabi ne. فقالت فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم da ta ji labarin haka, sai ta garzayo zuwa kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tabbata gare shi dan bayar da hanzari dan ta ba ta hakuri. Arzu ce fa lam taji da inda huwa wabina, bata samu masu tsaron kofa ba kofar gidansa, ba kamar sarki cikin sarakunan duniya ba da yake da masu tsaron kofa waɗanda za su yi iso in an ce ka shigo ka shigo, in an ce kar ka shigo kuma ka tsaya. An da ce ko alama, wannan ke nuna tawaru'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gashi shi ne mafificin kowa, amma tare da haka inda yana son a zo a kwana a yi ne a kofar gidansa ana gadansa zai samu. Da ya faɗi haka ai kamar cikawa da bismillah ne. Yusuhabai da suke gwammacewa da a karɓi rayuwar mahaifansu gara, wato da karɓi rayuwar Annabi gara a karɓi rayuwar mahaifansu, ya so nawa ne sahabi zake bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, na mayar da mahaifana biyu a matsayin fansarka ya manzon Allah. Ma'ana da mala'ikan mutuwa zai zo ya ce ko dai ya karɓi ranka ko ya karɓi ran inna da baba, da na gwammace ya karɓi ran inna da baba sama da ya karɓi rayuwarka. A ce da yana san a yi masa gaji za a zo, amma tare da haka saboda tawadu'unsa bai damu da wannan ba, kuma lokacin da yake tafiya ɗazu shi kaɗai yake tafiya. A ce inda wani sarki ne cikin sarakunan duniya, kai ko haiti ne, kai ko da kake ko mai unguwa zai tafi shi kaɗai. A yi sai ya samu waɗansu ɗan tara fage haka, dan dai a cika fuska waɗanda za su bi biyu in ya ajiye takalma su ɗauka. To amma manzon Allah shi kaɗai lokacin da yake tafiya, da aka zo ya wuce wajen tafi kaɗai. Ai lokacin da a ce akwai wani yayin da ta faɗi maganar lantar kira a ce mata ai manzon Allah ne, amma ba ta sani ba sai bayan manzon Allah ya tafi gida sai aka ba ta labari wanda kika faɗa magana da zuwa manzon Allah ne, ma'ana ta yi tana ba da labarin wani bayan Allah ya zo kawai wani yana kuka wai in hakuri ni ko na ce masa kaza ya kamar nan sa wanda wani ce la ila ai manzon Allah ne, to sai ta garzaya gidansa sallallahu alaihi wasallam dan neman hanzari dan bayar da hakuri. An zai falon ta jide inda ko bawabin ba ta samu masu tsaron kofa ba, bawabin jami'a na bawab albawab kuma shi ne mai tsaron kofa kamar daga albab. Bakalar ta ce lam a arifka, ban gane ka ba ne ya manzan Allah, ban gane ka ba, don haka na faɗi abin da na faɗa. Bakalar ta yi manzan Allah ce da ita inna mafabaru inda sadamatul ula, hakuri ana yin sa ne yayin kincewar farko, ma'ana inda nuzulul musibati fi awail nuzulul musibati ala al-insan inda zalika yutalabu bis-sabr, daidai lokacin da musiba ta sauka tana gafinta tana cikin zafinta, irin wannan hakurin na wannan lokacin shine hakurin da yake na kamala, shine hakurin da ake samun cikakken ladar saka. Amma baka yi hakuri ba sai bayan sati ɗaya sati biyu, wannan ba a kira shi da suna hakuri, yau da gobe ce ta mantar da kai. An gane ko? Lokacin da abin ke cin ka ke damun ka lokacin za ka yi hakuri, amma duk wanda ka ga an yi masa bai yi hakuri ba har sai da aka je aka lallace shi, kila an taka masa ko an bar masa bai yi hakuri ba har sai da aka sa kwamiti aka je aka lallace shi, ce to ku je zan duba. A sake zuwa da Allah ka yi hakuri, ku je zan duba, daga ba dai to na yi hakuri, ba wani hakuri da kai. Wannan ba shi ne hakurin da ake samun cikakken lada ba. Hakurin da ake samun cikakken lada ranar da aka yi abun a nan za ka yafe, ranar da aka maka a lokacin da aka yi abun da za su yi a lokacin za ka fi, kaga sai ka yi yaki da zuciya. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai da ake kafa hujja da shi wajen mai wajen hakuri. Kalmar hakuri ta zo sau biyu, na farko ittaqillaha wasbiri, na biyu kuma jumlar karshe innama sabaru inda sadamatul ula. Sannan ana kafa hujja da wannan hadisi dangane da halaccin ziyartar kabari ga mace, sawa'un ɗaya ce ko biyu ce, halaccin ziyartar kabari ga mace. Tun daga shi marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki ala kabrin, wannan ya nuna ya same ta a ina kenan a makabarta ko ya same ta cikin kabari, wannan ke nuna ya halatta mace ta ziyarci kabari, wanda yake wannan ita ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai. Akwai malaman da suke ganin mace ba za ta ziyarci kabari ba, aka ce menene hujjar ku, suka ce hadisin la'anallahu zawwaratul quburi. Sai malamai suka ce wannan hadisi da yake cewa Allah ya la'anci masu yawaita zirkar kabari cikin mata ta aka yi masu yawaitawa, gefe guda kina a kuma waɗansu wanda su kome ba sa yawaitawa, don haka la'anta ba ta hau kansu ba. Hadisi yana la'antar mai masu yawaitawa, zawwaratul qubur, zawwar kaga wato siga ce ta mubalaga, waɗanda suke yawaita ziyarta yau da gobe abinda ba a so ya musu dai kenan. Kun gane da kyau, amma don ta je yau bayan mako ɗaya mako biyu ta je, bayan wata ɗaya bayan wata uku ta je ziyartar makabarta, tana daga garinta tana daga gidanta, ta sa direbe tuka ta je ziyarci makabarta, ko ta tafi da ita da mijinta ta je ta ziyarci makabarta, wannan sunna ne cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun gane ko? Sunna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nahaytukum an ziyarati quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, na kasance da na hana ku ziyartar kabari amma yanzu ku je ku ziyarta, domin ziyartar kabari yana sanar da ku lahira, a wata riwaya yana sanar da ku mutuwa. ma'ana dai ziyartar kabari sunna ce cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda ake bukata mutum ya tsare ladabban da ake bukata. Ladabi na farko, yayin da ka je kabari za ka yi musu sallama duk makabartan gaba daya, assalamu alaikum dara qaumin mu'minina, assalamu alaikum dara qaumin mu'minina, nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya, ko kuma assalamu alaikum ahla diyar min al-mu'minina wal muslimin, nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya. A wata riwaya, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, assalamu alaikum ahla diyar min al-mu'minin wal muslimin, yarhamu Allah al-mustaqdimin minkum aw minna wal mutaakhirin, nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya. A wata riwaya akwai, wa inna in sha Allah bikum la'ikun, riwaya daidai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda duk sun yi tarayya wajen cewa dai a idan mutum ya je sai musu sallama zai kuma roƙa musu gafara. A kila da bin abin ka je kai musu sallama ka roƙa musu gafara, kuma ka kalli tarukan kabarin nan, wanzuwar kabarin wanda ne, wannan wancan kabarin wancan ne, wannan kabarin wancan ne, wannan kabarin wancan, haka za ka ga wannan, kuma ka tuna nema wata rana za a kawo nan babbar manufar kenan, ka tuna kai ma wata rana za a kawo ka nan, duk sarautar ka, duk ikon ka, duk mulkin ka, duk ilimin ka, ko ka ci ko ka zo, ba a neman zaɓin ka, dama tilas sai an kawo ka nan gurin. To wannan sai yasa sai ka rinka gyara ayyukanka, sai kai kaffa kaffa da duniya, kar ka shagaltar da kai tamantar da kai lahiran ka. To wannan magana ta cewa na umarce ku da na hana fuzurtan kabari, amma yanzu ku yi, ta ka ta shafi maza da mata. Tare da haka akwai kimantattun hadisai da suka shafi mata. Wata rana Ummul Mu'minin Aisha ta dawo daga makabarta, sai ɗaya daga cikin almajiran da ke karatu wurinta, Abdullahi bin Abi Mulaika, sai ya gamu da ita ya ce, min aina ya Ummul Mu'minin, daga ina? Ita ce, daga ziyartar kabari, na je na ziyarci kabarin dan uwana Abdurrahman bin Abi Bakar. Sai ce, ziyartar kabari bayan kuma dama annabi ya hana ku? Sai ce, yo, da ya hana mu daga baya ko bai ce mu je ba? Da ya hana mu daga baya bai ce mu je ba? Sai daga baya ya ce mu je. Kuma ga shi wata rana annabi ya tafi ziyartar kabari cikin dare, ta tashi ta bi, da sai dai ta bi shi annabi bai ci ba daga yau karki sake zuwa, wannan ya nuna halaccin mu. Sai wata rana cikin dare na kwanta cikin ɗaki ina jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dauran nan yana ɗaki na, sai sai ya shigo, da ya shigo sai ya cire riga ɗin sa, wato mayafin da yake tsora kan kafadun sa, sai ya ajiye shi, sai ya cire takalman sa, sai ya matashin kai da su, kai kun da ake kwana a gidan manzon Allah, takalma ake matashin kai da su, sai matashin kai da takalman sa sallallahu alaihi wasallam, zane ɗayan da ya rage a jikinsa, rabin sai shin faɗa rabiyar fari, ta ce ya ɗan kwanta jim kaɗan har sai da ya ɗauka kamar na ya barci, ta ce fa akhadha ridaahu ruwaidan wa ta'ala ruwaidan wa fataha al-baba ruwaidan thumma kharaja fa ajafahu ruwaidan, ta ce sai manzo Allah ta ce a hankali ya sanya riga ɗinsa, a hankali ya ɗauki takalmansa, a hankali ya buɗe kofa, bayan ya fita ya turo kofa kuma dai a hankali sai ya tafi. Aisha ta ce sai na farka, tsammanin Aisha zai sa farkwana ne zai ji ɗaki ɗaya cikin matansa, ita ma sai ta bi, ta ce ina bansa ina bansa ina bansa, kawai sai gashi ya je makabartan Baqi al-Zarqa, Baqi al-Zarqa makabartan nan ta Madina, ya ɗaga hannu har sau uku, ya ɗaga hannu ya yi addu'a ya yi addu'a ya sauke, a juma ya sake ɗaga hannu ya addu'a da sauki, a juma ya haka sai dai kuma, sai bayan ya ɗauki lokaci ya kammala, sai sai ya juyo, yana juyowa ni ma sai na juyo, sai ya ɗan taso ni ma sai na ɗan ƙara sauri, sai yana sassarafa ni ma sai na ƙara sassarafa, kafin ka ce kobo na riga shi zuwa ni duk kuma ina jiran shi, amma yana zuwa tunda Aisha ta yi sassarafa, ta ga Aisha ka tuna mai daki. Suna mai da aiki, manzo Allah ce me ya faru, me ya faru gari, kamar wanda aka firgita ta, kamar wanda ta tsorata, sai ta shi ta ce babu komai, ya ce wallahi ko ki bani labari, kowa a yi sauka daga sabai bani labari, to gaskiyar labari ga abin da ya faru. Kafata sai da biyu kaza 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 sai annabi ya zungure ta a kirjinta ya ce yanzu kina tsammanin Allah da manzansa za su haƙinci ba a gidan abubakar. Ai mala'ika Jibril ne ya zo ya ce mun Allah ya umarce ka ka tashi ka je ka wa mutanen da ke cikin baƙi addu'a. Duhu kwanan waɗanda aka kwantar a wannan masabarta. Ta shi ka je ka yi musu addu'a cikin duhun da rai ta abin da ya sa bai shigo ɗaki ba kin daga kin cire kayan ciki ya sa kayan sauki. Mala'ika ba zai shigo cikin wannan halin ba. Ta haka sai ya kuma yi da doje ya yi mun ishara ni kuma sai na tashi ba na so in farkar da ke daga barci. Kan tausayin sa. Bana san kina jin daɗin barci kina shakatawa in tayar da ke da haka sai na sulale har na rufe kofa a hankali ba dan kowa ba dan kar in firgita shi yace wannan shine abin da ya faru sallallahu alaihi wasallam. Da haka dai a taƙaitan taƙaitawa ya halarta mata su je ziyartar kabari. Ziyartar kabari ya shafi maza ya shafi mata. Abu uku ne cikin hikimomin ziyartar kabari. Farko rayuwar sunnar annabi. Abu na biyu yin addu'a ga mutanen da ke wurin a roƙa musu gafara. Abu na uku mutum kuma ya rinka tunan lahira ya rinka tunan mutuwa. Yanzu waye mata su ce zuwa zartar makabarta. Ran juma bayan ka dawo ba sai ka dauki ta mota ko kuje ku kai. Kuje ko a kwato ko ina ne duk ga makabarta nan da yawa. Amfanin wannan tunan lahira da yadda kotunan kyautar nan za ka kawo. Dama su gwaggwana a kawo, dama su wuntuna a kawo, makwai suke da zai suna nan buru. A kuwa kuma suna makabartan ka zane, kuwa kuma suna makabartan ka zane. Duk da yawan nan dan mutum ya tunu lafiya. Idan mutum yana yi haka sai ka ga ya gyara aikinsa. Sai ka ga ya gyara maganganunsa, ko da lokaci yana kokarin aiki na kai. Saboda haka wannan hadisi kenan na nuna halaccin ziyartar makabarta ga mata, sannan kuma kamar da muka faɗa yana nuna tawabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yake tafiya shi kadai ba mai rike buta ko takalma ko rike masa sanda sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma gidansa babu wani wato yan azu ko a isu da sauransu. Wa fi riwayatin li muslimin, wannan hadisi muttafaqun alaihi, a wata riwaya ta muslim tabki ala sabiyillah, wata riwaya an ce manzon Allah ya wuce wurin wata mace tana kuka dangane da wani yaron su da mu. Wannan an bayyana cewa yaro ne. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وأن حديث أنكر قول أبو هريرة أن ذكر دع قريب manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqulu Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yana faɗa, wato kinan hadisi ne kudusi, ma li abdil mu'mini indi jaza'un, bawa na mu'mini ba ya da wani sakamako wurina, idza qabattu safiyahu, idan na karbe wani masoyinsa min ahli dunya cikin mutanen duniya, thumma ihtasabahu, sannan ya dura hakuri ya nemi ladan Allah game da rashin nan, game da abin nan da na karfe masa, ba abin da zan sa kan ya masa da shi illa aljanna sai aljanna. Idan an ce safi dukkan wani makaunacinka, wannan makaunacin kila mata ce, kila ɗa ne, kila mahaifi ne, kila mahaifiya ce, kila wani aboki ne, kila wane ko kane, dukkan dai wani makaunacinka wanda mutuwarsa za ka karya maka zuciya, mutuwarsa za ka sa ka damu. To yayin da wannan ya mutu din wanda yake da wannan matsayin mulinka, sai ka lura hakuri ka tuna cewa ya Ubangiji ba na lada cikin wannan musiba da ka tsora masa rashin wani ko wani. Ka jure, ka cije, ka yi ta maza, Ubangiji ce sakamakon da zai baka shi ne aljanna. Sakamakon da zai baka idan kai wannan shi ne aljanna. Wannan hadisi da Rawahul Bukhari, Imamul Bukhari ya rawaito. Wa an Aisha radiyallahu anha annaha sa'alat رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصائم. وانا حديثي نيدي جائشة اتعيشة الله تقال الداء جليس تاتا بيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم عن الصائم جنجل دا الطاعون أصل الطاعون ولا دين بسكي فتوة تسين حمت رمضان أبو ما يكماد مالون جفتوة حمتا ونقرزين سي جاكو دسي kewayen sa kuma kaga baki ya kewaye shi shine ake kira ta'ud ala amma sai ake amfani da kace jambade platin shine ko hausa ne to hausa din inda zan mutumin kuma ne ala kulli halin da sai kasance shi wannan abu da dan ana kira ta'ud amma daga baya sai kasance ita wannan kalma ta ta'ud ana amfani da ita ga dukkan wata annoba da take faruwa dukkan wata cuta da ta zo ana yayin ta a gari idan ana yayin wannan marurun ya zama sa'un kina idan ana yayin malaria ya zama sa'un kina idan ciwon idanu idan ka ko gari kowa ka gani idan su ya jago biki to ya zama sa'un kina duk dai wata musifa da za ta zo ta shafi jama'a masu yawa a rinka yayin ta a gari to wannan ana kiran su da suna mai as-sa'un sai Aisha ta tambaye manzon Allah dangane da as-sa'un me ke kawo as-sa'un ko menene hikimar zuwan sa'un wata annoba ko cuta a cikin gari fa akhbaraha sai manzon Allah ya ba ta labari annahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha shi sa'un din ne da tan azaba ce Allah ke aiko ta kan wadanda ya ga dama idan mutane sun bujire masa in yana so ya lallasa su sai ya aiko da wata cuta da zai zanto maradun am cuta da zaka ga mai gari kowa na yi ko dukkan gari ko mafiya yawa cikin mutane da san haka al'amari sai ya ce fa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin amma daga baya sai Allah ya kunya sa'un ya zanto rahama ce ga mu'mini sa'un rahama ce ga mu'mini ma'ana yanzu dukkan inda wata cuta ko annoba ta sauka irin wannan ciwon ido ne kwalara ne malaria ne menene ya sauka a gari ake yayinsa dukkan gari ko mafiya yawa cikin gari to wannan rahama ce Allah yake turowa da mu fa laysa min abdin yaqau fi sa'ud ba wani bawa da zai samu kansa a garin da ake wannan cuta ko annoba fa yamkutu fi baladihi sabiran muntasiban ya zauna cikin garin nan yana mai hakuri yana mai juriya da neman lada ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu yana mai cikakkiyar sanin cewa babu abinda zai same shi sabin da Allah ya rubuta masa ba wanda zai yi haka cikin irin wannan hali illa kana lahu mithlu ajri shahid sai ya kasance yana da kwatan kusan ladan shahidi wanda ya mutu wajen yakin musulmi kaga ana malaria ko ana cuta ko ta kai bata kama ka ba amma ta kama danka ta kama ta shigo gida ta kama wajen mutum biyar kai na jida ne kawai ya rage kasan an kiyaye ku kun ba ya kawo ba sai mutum ya tafiya ba wai ka baro na gadon asibiti ya ga da gefen sa na dama ya mutu da gefen sa na hagu ya mutu wani gari ta mutum sai kai mu koma gida da tsammanin sun gida gidan mala'ikan mutu ba zai je ba galibi idan cuta ta zo a gari ana yayin ta sai wani ya ga cewa kai ai mafi kyau ga na kare je gari ko kuma in yi na cikin garin gari su lalle ya gudu to sunnar annabi idan ana irin wannan abu kai da kake cikin gari ba ya halarta ka gudu dole za ka tsaya wanda bai riga ya shigo ba ka kishi kuma kar ya zo an gane ko duk wanda bai shigo garin ba manzo Allah sai ya saka barci kar ya shigo har sai wannan shi da sauri wannan shine tabbatacciyar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda yake ciki ya ga bala'in yau wannan ya mutu yau wannan ya kamu ya ce zai gudu wannan ya saba musulmin manzo Allah ka dure ka zauna ana mutuwa din ana jin jikin abin ya kama ka bai kama ka ba matukar ka dure kai dauriya kuma ka nemi lada a zuciyarwa wannan zaman da nake na hakuri da dauriya ya Allah ba ni lada to in ka kasance a wannan matsayin ladan ka shine ladan da za a biyo wata hidi ko da cutar ta zo kan ko wata lokaci ko da ta kama ka ka mutu ko kuma ta kama ka ka warke duk hukuncin da yake kun gane ko dan manzo Allah bai tantance cewa sai wanda ya mutu cikin cutar ta yi wa wani ya mutu cikin cutar amma bai yi hakuri ba bai kuma nemi lada ba ta haka ba yi da komai ta yi wa wani cutar ma bata kama su ba amma yana jin tsoron ta kama shi duk da haka yi dure ya ɗauki hakuri ya bai ma kansa hakuri yake neman lada wurin Ubangiji ko da cutar bata kama su ba yana da ladan shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisi ma dangantaka sa da babin azabiri take ya nuna mana kwallalar hakuri wannan hadisi rawahu al-Bukhari imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi wa anas radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر أوضته منهما الجنة. وإنما حديث من قدس الله مدعوك جنسرين كيتي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه idan na mu'amalanci bawa da mu'amalar mai jarrabawa gare ta hanyar idanunsa biyu, Habiba zai idanunsa biyu wato na sa ya rasa ido ya zama makaho ke fasabara, shi kuma sai ya haƙuri bai yi fushi da Ubangiji ba, bai nuna damuwa ba wanda za ta sa ya fita ya katsu daga cikin hankalinsa, bai yi haka ba, matuƙar ya yi haƙuri. Allati awwadtuhu minhum aljanna, zan musanya masa su da aljanna, zan musanya masa su da aljanna. Wannan shine dukkan mutumin da Allah ya zarrasa da makanta sai ya haƙuri, sai ya yi juriya, sai ya bi Allah sau da kafa, ya tsayar da tauhidi, ya tsayar da salloli, ya kiyaye dokokin Allah, bai yi koke-koke da damuwa ba da nuna wa mutane larurarsa. Kun san yana daga cikin abin da ake neman kuɗi da shi a ƙasar Hausa, in kana da larura sai ka faɗa har kan nasa ta ake, wani ma har sai ya ke ya ɗaura tsin makoban da yake a jikinsa ya samu janganci ya sa wai jini ne ya ciwo har kawai don ya samu kuɗi. Kaddara ma cuta ce ta gaske, ba a yadda ka tallata ta haka ba. Kaddara cuta ce ta gaske, kai kukan ka wurin mutane nan yana rushe maka ladan da ya kamata ka samu wajen Allah, da Allah ya jarrabe ka sai kai hakuri, to wannan shi ne daidai. Ka duba Abdullah ibn Ummu Maktum, makaho ne amma makantakarsa ba ta hana shi karatu ba, ba ta hana shi jihadi ba, ba ta hana shi ba manzan Allah ya halifantar da shi cikin garin Madina, in zai je yaƙi ya ce zo kai ne sarkin Madina kafin yin dawo. Amma zai da mutum ya wakanci ana mula ai sai in firaji da bakan damiya, ba wani magana sai in firaji da bakan damiya, a makon yin masu wajen ilimi da sana'a akwai sana'o'in da makafi za su yi, makamu kuma zai iya yin karatu. Ka duba babban ijara gare mu, Sheikh Abdulaziz bin Abdullah ibn Baz, babban mutum ne kasar Saudiya da ya mutu shekarun jiya, Allah ya kansa da gafara, makamu ne tun yana dan shekara 20 ya makai. Gashi bai mutu ba sai da kai shekara 90, shekaru 70 da ya a rayuwarsa yana makawa. Duk Saudiya ko ka ce diki da ba mu gama da bikin sa ba. A bangaren tafsiri, bangaren fiqhu, bangaren tauhidi da fannonin ilimin addini musulunci masu yawan gaske. Kuma aikin da yake gudanarwa sai ka samu masu ido sama da mutum 20 ba su gudanar maka da shi. Wakilci da yake da ke a manya-manyan ƙungiyoyi na duniya ko cibiyoyi na addini ko jami'o'i ya rike shugaban jami'a a wannan mataimakin shugaban jami'a tsawon shekara 9, ya rike shugaban jami'a tsawon shekaru 6 duk a wannan matsayin, ga shi na babban makamu. Da haka dan Allah ya jarrabe ka da makanta ba shi ke nuna shi ke nan ka tsaya gindin danja kana bara kana cewa kaza kana cewa kaza. Wannan a irin nan ne da muke da shi baya ta fuskar addini da rayuwa, sai muke ganin irin waɗannan al'amura. Amma ta inda aka ci gaba haka al'amura suke, ita bara ko roƙo abin da yake gadar da shi, wata larura ta faɗo maka wanda ba za ka iya yin masa ba sai ka tambaye shi. Da zaran ka samu wannan abin da za ka magance larurar shi kenan, kuma ka yadda gogon baranka. To wannan shi ne yadda bara take a tsarin musulunci. Amma da sai musulunci ba zai taɓa yadda ba ga ‘ya’yansa su riki bara a matsayin sana’a ta yau da gobe. Allazi wahidun turawan fidi, wannan ko alama ba koyar da addinin musulunci ba ce. Addinin musulunci na son ‘ya’yansa su zanto masu sana’a masu dogaro da kai. Amma larura ta iya faɗo wa mutum ko yana da aikin yi, gobara ta zo ta kama gidan, ko yana da aikin yi matansa ta zo naƙuda ta shiga cikin halin ka tsani kai. To kaga wannan kafin a yi albashi dole zai shiga ta idan dan albashi. To sai tambaye su ce muku kana da abin da za ka bani, sai ka taimaka masa. Wannan ya halatta ya taimaka don da matar su jan hajjin jinin ka zai kare, ba ya da iya. Kuma ga shi wata ya raba tsakiya, hantsi ya dubulo da yi. Kafin a je karshen wata ya jiga ta, ya nemo ne bashi bashi bai bashi ba. Ko abin da za a bashi inda zai albashi gaba ɗaya albashinsa in ya ɗauka biya ma ba zai iya biyan bashin ba, kaga nan gurin dole na bukatar tallafin jama'a. To kuma addinin musulunci ya wajabta mana mai tallafi a irin wannan, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Manzo Allah ya kace maka dan uwanka cikin wannan hali, ayoyin Qur'ani ko sun kace to kaga suke kace maka yana cikin sanani sai roka, amma ya mai da roko sana'ar sa da dai ko makafur ko kuturu ba wanda aka halattawa ballan sanan mutumin da yake lafiyar sa kalau haka ba su jidi ba sa da ya zanto dan mola duk sa sulayi daya da maroki zai rinka cewa dawa da kai binni ne, da dan mola da zai rinka bin kofi kofi irin yan wankin nan yan mola za su roko, da mabarata da ke bakin danja dukkan sulayin su dai ba wanda yake kan abin da annabi ya yi, sai dai wani ya bori laifi shi maroki illarsa ya yi ƙarya a bashi kuɗi, kuma kai ma ƙarya ma ka bashi kuɗi, don duk abin da zai faɗa ma ɗaya ne daga cikin biyu, ko ya faɗi ƙarya ko ya faɗi gaskiya. Idan ya ce maka ya alhaji wani mai mota goma kuma ya kaddara mota goma gare ka, to me ya ƙara maka na labari wanda baka da shi da? Idan kuma ya ce maka ya alhaji mai kantuna 40 kuma ya zanto kanti ɗaya gare ka, to kuma ƙarya ya yi, me ne ya ƙarya kuma ka biya shi? Mutumin da ya kira ya kamata ka biya shi? Duk abin da ya faɗa ɗayan biyu ne, ko ya faɗi ƙarya ko faɗi mai gaskiya. Idan abin da ya faɗa gaskiya ne, yau dama kafin ya faɗa ka san haka ne kai, me ya amfanin faɗar? Idan abin da ya faɗa ƙarya ne, kuma ya mutum zai ƙarya kuma ka biya shi? Ka ba shi tukuiti ma da Allah ka yi ƙarya ga tukuiti, goma ka ƙara kenan. To ya kamata a kiyaye wannan ƙwarai da gaske. Da haka annabi ce duk wanda zai ce maka dan wani jikan wani sai kiya shi ka watsa masa a fuska. Wannan shine abin da manzo Allah ce oh tusrama fi wujuhil maddahina, irin masu yabo din nan dan wani jikan wani bai kaza mai dubin dawaki, dauki ya shi ka watsa masa a fuska, cika hannunka da turbaya ka watsa masa, kace manzo Allah ne yace wa an aqa ibn abi rabah qala qala ibn abbas radiyallahu anhuma ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبروا. فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها. متفق عليه. أن كربونا حديثي دقاء طاء ابن أبي رباح تيري كسكين من يما لم يسكين تابعي أمكا الماجر عبد الله دان عباس يتي قال لابن عباس رضي الله عنه. عبد الله دان عباس يا بدا من الله سكار الداء بريد ميتي دني yake ala urika mar'atan min ahli aljanna, shin bazan nuna maka wata mace cikin yan aljanna? Ga ta tana raye a ban kasa amma ir aljanna ce, kana so in nuna maka? Fa kuntu bala, nace kwarai nuna min ita. Kana sai ibnu abbas ce hadhihi almar'atu sawda, wannan matar da kake gani ga tan bakar fata, ba ma balarabe ba ce bakar fata, wannan matar bakar fata kan da kake gani. أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تازول من ذن الله إرادة عمسن الله سبتها قليسي فقالت تكاوفو كاتوا إني أسرع يا النبي الله لي إنا فرفاتيا شيني معنى أسرع بمعنى يلحقني الصرع الصرع شيني متن يفاتي شو فرفاتيا تنن ونروك شي سبو لتنقر تاتيكم كفل وعباتا با متن سوفني للي ونروك شي كما سبو لتقر الجمع لكينا غدا ba dukkan farfadiya bace ba ya zanto sanadiyyar ta kusa binta shine aljan, wata aljan ce wata kuma ba aljan bace ba, tangarda jikin dan adam ko toshewar waɗansu ramuka cikin kwalwa iska baya shiga na haifar da ita, ko toshewar wata jijiya mai raba jini ita ma na iya kawo ta, an gane ku? Dan irin wannan na faruwa sai ka ga zuciya ba ta kadawa daidai, kuma duk gaba ɗaya jikin mutum ya zama wani iri yawo ya rinka fita ba tare da ya sani ba. To ba dukkan farfadiya bace ba za mu ce wannan na da jinnu ba za a ce a yi masa rukuya, a sai a bincika a fara tuntuɓar likitoci a duba a auna a gwada a gani kila abun bai shafi aljan ba, har sai in an bayyana duk abin da likitanci ya tabbatar abubuwa su komai yana nan daidai cikin cikinsa, kowace gaba da jijiya tana bayar da sakonni da aikin da aka dora mata, to kuma sai a koma kenan a yi tsammanin kila akwai arad na jin, sai a yi masa tambayoyi a ji ko aljin ya ciki ya kana jin kaza, kana jin kaza, kana muggan mafarki, kana kaza, kana kaza, har a samu damar da za a gane kila ko aljin da sarki. To irin wannan sai a yi masa rukuya a rinka yawan karanta musu alkur'ani har a cikin nasara, wato aljin din ya fita da shi, kuma shi sai ya nazarci ibadoji musamman zikiri. Shi abinda aljin ke so gafala daga zikirin ubangiji, amma matukar kana da zikiri to ka ɗauki babban mukami da zaka iya yakan aljini ne. Zikirin kwanciya barci, zikirin tashi daga barci, zikirin shiga banɗaki, zikirin fitowa, shiga masallaci fita daga masallaci, shiga kasuwa fita daga kasuwa, dukkan waɗannan zikirai tabbatattu daga manzon Allah shi ya kamata mutum ya san su, ya kiyaye su, ya haddace su, mace ko namiji, ko wane ne kai, in dai kana da zuciyar wannan sai ga Allah ya taimake ka, ya sa maka albarka a rayuwarka. Kuma sai wannan zato tsari aljanu ba za su yi warfara ke ba. Tate da shi in ni ulkurahu, ni nikan faɗi saboda sakamakon farfaɗiya, wa inni atakashafu, kuma lalle ne nikan yaye jikina hatsarikina ya bayyana saboda farfaɗiya ba tare da na sani ba. Fad'ullaha ta'ala li, da haka kai mun addu'a, kai mun addu'a. Kala sai manzon Allah sai in shi iti sabarti wa lakil janna, in kina so to ba zan yi addu'a ba, yi haƙuri da wannan cuta aljanna ta tabbata gare ki. Wa in shi da a'udullahi an yu'a fi, don kuma kin nace sana addu'a to in roki Allah ya warkar da ki, amma magana aljanna kuma wannan in ya ga dawa ki tuka, in ga dawa ba kuma to wannan hanyar sai ka dawo ki. Fa qalat asbir, sai ta ce a to a kyalle da farfadiya ta zan yi haƙuri. Fa qalat sai ta ce da manzo Allah inni atakashafu, to yayi jikina da nake da tsaraici ba kuma lokacin da ya farfadiya. Fa wallahi Allah atakashafa, roƙan mun Allah ta'ala ya zanto cewa ba zan rinka yayi jikina ba, duk inda na yi farfadiya na yi birgima zan nina nan jikina ba abinda zai bayyana da tsaraici na. Fa da'ala asu manzo Allah ya mata addu'a, shikenan kullum zai farfadiya, amma kuma daga lokacin zanen ta yadda warwarewa jikinta. Kaga wani karamci da Allah ya bata, kuma kaga wata mu'jiza ta annabi, roki Allah, Allah ya karba nan take ana gani. To kaga wannan baiwar Allah farfadiya ce take da mu, amma annabi ce in kina so ki yi hakuri. To sai malamin suka ce banda farfadiya ma kowace irin cuta ta shiga, kamar yadda wannan hadisin zan zaro nan gaba. Ita ta kawo kukan wannan farfadiya ne, kila wani zai kawo kukan zazzabi, wani kawo kukan ciwon kai, wani kawo kukan mura, dukkan dai wata cuta da za ta shafe ka in kana da ƙarfin hali da imanin da ba za ka ta kuka wajen kowa ba, za ka dure tsakaninka da Ubangiji cewa bari in nemi ladan Ubangiji, in baka je asibiti ba ban da zai kai laifi. Amma in ka san baka da hakuri za ka faɗa to gara ka je asibiti tun farko ma, kar ka bada lokaci da yawa, kai ta wahala kuma ba lada, amma in za ka yi juriya ba sai ka ji ta zaurin mai magani. Nau'i na magani da bai ne manzon Allah, nau'i na magani ta hanyar yin addu'a, ta yi mun addu'a Allah ya warkar da ni. Sai in dai za ki haƙuri ki haƙuri da cutarki ba tare da an warke ba sakamakon ki aljanna, in ko kina son warkewa to sai in roƙa miki Allah ki warke ki, kina magana ta kare, ta ce a to a bar mun kar a roƙan mu in warke ki Allah yanda ta ka zan yi haƙuri, asbir zan yi haƙuri. Ka duba irin wannan da su kenan nemo magani mai hukuncin sa kenan cikin musulunci ga wanda cutar ta kama shi. Jai wannan shi ne zance mafi inganci, neman magani jai ne, abin da ake nufi da jai ne, in ka ga dama ka nema, in ka ga dama kai ke nema. To amma dai galibi wasu malamai sukan ce a jaizi kenan ga wanda yake mai juriya, amma in dai san dama zai tarafi da kuka to shi gara ma ya tafi neman magani su tun farko, kar ma ya tsaya ya bata lokaci da yawa. An gane ku, amma da mutum zai jure ba zai ji komai ba ya zai daga tsakanin ku da Ubangiji ke kira. Imamu Sha'abi Amir bin Sharabi al-Sha'abi ya zo masallacin sai ga wani bawan Allah yana saraki yana kai wa mutane kukan wata cutar da ta shafe shi, sai kirawo shi yace bawan Allah zo, suka fita wajen masallaci. Yace ka gani da na guda biyu ne kake gani, yace ai ina ganin ga sun kowane lafiyar ta kalo yake to wannan na gefen nan yau shekara takwas ba na da nufi ko ba ta faɗa kowa ba sai kai a yau da maka wa'azi ka dina kaiwa mutane kukan cutarka shekara takwas yana gani da ido ɗaya amma ke ko ba cansa ba ta sani ba. Kamar ta zami koyaya karmar wai abinda kamar wahala gurguwa da auren da su kamar ta zami koyaya wata sabbahu in lam takunu mithlahu in tasabbaha bil kirami fala dan kamar ta zai cikin abinda suka yi idan mun kasa kashi 100 mu dauka mu kwatanta kashi 5 10 20 muna karawa a hankali a hankali rana daya ne ba za ka iya rikidewa ba da mujahada ne fada da zuciya da'in da ta zuciya ta sai kaza ka sai kaza har ka murkushe ta da haka ne mutum yake cewa martaba ta kamala ba wa a daren ɗaya ko rana ɗaya daga ka ji wa'azi za ka zama kamu da mutum ba haka bane ba ba wai dan kai karatu lokaci guda shi kenan za ka zama kamu da ba sai a hankali kana koya kanka kamala da kuma kana alaka da waɗanda suke masu kamala kullum idan kana son kamala karatu sauraron Qur'ani da hadisi shine zai baka kamala abu na biyu duk wanda za ka yi abokantaka da su zanto su ma masu sauraron karatun Qur'ani da hadisi ne ba wanda za su tikiltar da kai ba duk wanda za ka yi kawance da su su zanto su ma masu sauraron karatun Qur'ani da hadisi ne ba wanda za ku yi abin nan ba irin yadda waɗansu suke extending din bidiyo kasu na fununnuka daban-daban na tsiyata ko na fitsara ke kuma ya zanto kuna extending din bidiyo kasu na karatun tafsiri na Qur'ani na hadisi na kaza don wannan shi ke rayu zuciyar ɗan adam wajen duk hayaniyar duniya ce ƙarya za a shirya don a ci kuɗinka a ci kuɗinta a ci kuɗina ba haka bane ba dukkan fununnuka ba wasan sun koyo bane ba tsara shi za a yi a sa ka kuka a hana ka barci kan abin da yake ƙarya ne kai kafin ka siya ka san ƙarya ne amma abin mamaki yadda kake dariya ko kake kuka shine babban abin mamaki kafin ka sayo a matsayinka na mai sayan dukkan wani abin da za ka saya na fim ko na gida ko na waje ka san ƙarya ne tsara kitsawa aka yi wasan kwaikwayo ne ma'ana a ba tare da haka sai ka yi dariya ka yi kuka ka kasa tashi ka yi sallah da haka ba abin da zai rayar da zukata sai Al-Qur'ani mai himma sai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin riba bace ba a rayuwarka a gidanka ya zanto a kai kaset na tape recorder na Qur'ani ko na hadisi ko na fiqh ko na wani ilimi na addinin musulunci a motarka akwai a office ɗinka akwai a ko'ina ɗinka akwai da ɗan littafinka na addinin musulunci kana da karamin library ɗinka cikin gida kana son ka tarbiyyanci yaranka kan wannan tsarin littattafai na addini na larabci ne wanda aka rubuta da turanci ne da hausa ne da kowane yare da kake ganin a gidanka ana fahimta ka kawo su ka jira su kun ga wannan idan kuna so ku karanta ga su kaza wannan ga amfaninsa wannan ga amfaninsa bidiyo kafir ka zo ka jira su kun ga wannan tafsirin malam wani ne wannan karatun malam wani ne wannan hadisin malam wani ne wannan kaza ne wannan kaza ne kun ga su ma yana da kyau dai mutum ya darin dai da haka za ka lallaci matarka ka lallaci ƴaƴanka har ka iya kawo juyin juya hali a cikin gidanka ba ka iya da ƙarfi lokaci guda ka ɗauki bulala ka rike ka ce yau daga yau sai hadisi abba a sai ka tafi Libya ka zama irin dan terrorist saboda haka tafi Libya ko ka tafi Iran haka za su sai da kai haka a hankali za ka bi cikin hikima a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan har ka samu ka shiryar da su aiki shiryar da iyali ba ƙarami ba ne ba don haka wannan kuma shi ne abin da zai tabbatar maka rayuwa mai kyau kai da su Allah shi mana gamdakatar فدعاها من ذن الله يمتع الدعاء متفق عليه بخاري ومسلم سكر ويتو وانا ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انكر ابو حديث لقى ابو عبد الرحمن شين عبد الله ابن مسعود الله سكاري داء قريب الله ابن مسعود ينا ديرك سكين السابقون الاولون وطن سكر لقاه قابل سلنجي تم فرقو فرقو تم ابن دزافي yana ɗaya daga cikin sahabbai masu falala manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari yace khudul qur'ana min arba'a ku karɓi qur'ani daga wurin mutum hudu wato mahaddata ne masana ne game da littafin Allah na farko Salim Huzaifa, na biyu Abdullah bin Mas'ud, na uku Ubay bin Ka'ab, na hudu Mu'adh bin Jabal. Haka annabi ya jera su cikin hadisi su hudu: Salim Maula Abi Huzaifa, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adh bin Jabal. Annabi ya ce ku karba hadisi wajensu, sannan yake cewa ku karbi Qur'ani wajensu, sannan yake cewa raditu li ummati ma radiya lahadul ummi abd. Duk abinda Abdullah dan Mas'ud ya yarda al'umma ta su yi, na yarda na sa hannu jefi. Duk abinda Abdullah dan Mas'ud ya ce dan wa al'umma ta su yi, yace na yarda musu, na san ba zai yarda musu da abinda ke cire bane ba. Shaida daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah dan Mas'ud yake cewa qala ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanzu gashi ina ganin manzon Allah sura da amince tabbata gare shi, yahki nabiyyan min al-anbiya, yana kawo mana hikaya ta kissar wani annabi cikin annabawa. Darabahu qaumuhu, mutanansa sun dake shi, fa adimuhu, har sun fitar da jini a jikinsa. Wa huwa yamsahu dama'an wajhihi, wannan annabin yana shafe jini daga fuskarsa. Wa yaqulu, yana cewa rabbi ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Ubangiji na yi gafara ga mutanena don ba su san abin da suke kaiwa. Wato Abdullahi dan Mas'ud ke faɗa wa ɗalibansa wannan hadisi don tsabar haddace abin da annabi ya faɗa, ce ka anni anzuru ila rasulillahi, yanzu nan kamar gani ga annabi lokacin da ke hikaita wannan magana, wato kenan kowace zakira kokolwarsa ta tuno masa kenan har irin rigar da annabi ke sanye da ita, har ina ya fuskanta gabas ko yamma, har wani irin tufafi ne a jikinsa ko yanayin jikinsa, hai'a da murmushi ko rashin murmushinsa lokacin da ke hikaito maganar. Abdullahi dan Mas'ud ya haddace ba kalmomin ba, gabaɗaya zatin annabin da sifofinsa ya haddace. Ka anni anzuru, kamar ga shi ina duba, ila rasulullahi sallallahu alaihi zuwa ga annabi, yahki nabiyyan, yana hikaito labarin wani annabi cikin annabawa. Wane ne wannan annabi? Sun sha bamban, waɗansu suka ce wannan shi ne annabi Nuhu alaihi salam, shi ne wanda mutanen suka cutar da shi, suka dake shi har suka fitar masa da jini. Tare da haka yana cewa rabbi ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Waɗansu malamai suka ce to idan kun ce Nuhu ne wannan, za mu ga abin nan ya ci karo da
ani ba. To daga nan sai ya ci gaba da wannan addu'a: rabbi la tazal al-ardi min al-kafirin dayyara. Kun gane da kyau, dan an tsara da shi ta fitar wahayi daga baya. Wa uhiya ila Nuhu annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'iz bima kanu yaf'alun واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. اني وهي غريت cewa wadanda suka samu sun samu sauran ba za su taba yi imani ba cikin mutanenka, wanda yayi da to shi kenan, amma dai ba saura da zaka karasa ku gane da kyau. Amma dai abin da yake zahiri, wato ya fitowa fili, lalle wani annabi ne daban ba annabi Nuhu ba. Wannan annabin ana malamai da dama sun ce yana cikin banu Isra'ilawa. Saboda me? Saboda suka ce cikin marwayata wannan hadisi akwai Imam al-Bukhari, shi kuma ya kawo wannan hadisi cikin Kitabul Anbiya, inda yake jero annabawan banu Isra'il, sai nuna wannan ba wani annabi ne cikin annabawan banu Isra'il. Kuma a ɗabi'ance, su banu Isra'ilawa, musamman Yahudu, su ne waɗanda suka rinka cutar da annabawa, suka yi yunkurin kashe waɗansu, suka cutar da waɗansu. Fafarikan kazzabtun mafarikan takatulun, kamar yadda nasin Qur'ani ya nuna. Lallai su ake tsammanin za su yi wa annabi ta'addanci irin wannan. Ala kulli halin, babban abin da za mu fahimta cikin hadisin shine hadisin na nuna mana hakuri. Gashi annabi ne fa cikin annabawa, Allah na kaunarsa, mutanensa suka dake shi, ba duka kadai ba, har jini na zuba, har kuma yana tare jinin da hannunsa, tare da haka yana roƙa musu gafara. Dan Allah hakuri ya kawo wannan koreshin sa, tabbata hakuri ne, yana cewa rabbi ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Malamai suka ce karkashin nan al'amura guda uku, Allah kalla zaka kalata: abu na farko hakuri, abu na biyu mayar da martani da kyakkyawa idan an maka mummuna. Dama Allah ya ce idfa billati hiya ahsan, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyyun hamim, ko idfa billati hiya ahsan sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa atbi
as-sayyi'ata al-hasanata damhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, idan an yi maka mummuna kai mai yadda martani da kyakkyawa. To kaga wannan annabi an masa mummuna, amma ya mai yadda martani da ne kyakkyawa. Su sun da gini sun zubar da jini jikinsa, shi kuma na cewa rabbi ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun.
Abu na uku, bayar da hanzari ga mutane, sun suna cikin jahilci, yayin da mutum ya jahilci shari'ar musulunci, to ba ka damuwa da dukkan al'amuran da zai maka, sai dai ka rinka juriya, dan sai ka jure za ka iya gyara shi, in ba ka yi jure ba za ka iya gyara shi. Shi ya fahimci shari'a ba daidai ba,
da haka za ka iya zuwa da wani abu na musulunci ya faɗa ma bakar maka, za ka iya zuwa ka fahimtar da shi wani abu da zai amfane shi ya mai tamar sani ce baya. Sa'ilin nan dole kai sai ka zo ya ba da uzuri, gashi wannan annabin yana ba su uzuri, rabbi bi kulli qawmin fa innahum la ya'lamun, ba su sani bane, da sun gane labadar abin da nazo da shi da ba su yi mun haka, wato kenan ana buga mutane mai kenan hanzari, ke sa ake buƙatar mai wa'azi da malami mai karantarwa, kowace irin karantarwa dole sai ya yi da likita da malami dole sai zumi ayyuna daga cikin tsarin kiwon lafiya, aiki likita ba zai mai da mutum da bai umar Allah ko da zai yi ko da ma da sai kaza kana gudun neman masa lafiya yana ka faɗa maka gurbin gana amma kana lallashin sa kana me kake so ka gyara a jikin sa, abin da yafi sauki ne ba amma tare da ka tafi gaya ku shine tangarda da sai abin, to ballantana kai malami wanda ba abin da likita ke gyara kake gyara ba, shi likita yana gyara gangan jiki, ka kana ne kokarin ka gyara me
zuciya, wanda zuciya ta fi wahalan gyara sama da gangan jiki, to in an bukaci likita da hakuri sau daya kai da zaka gyara zuciya ka magance cutukan da ke cikin ta na hasada da girman kai da jiji da kai da jin na'isa, wannan ba ake so ka cire ka sanya tawadu'a wajen shirka, ake son ka cire ka sa tauhidi, san sha'awa da barna ake so ka cire ka sanya ayyukan da'a, mutum ne yake zuwa disco night ake son ka cire wannan daga zuciyarsa ka tusa san qiyamul layli
da tahajjudi, abba ai ka san gaba garma ke kuma ka san ka dauki da labarin akwai a hankali,
to da haka duk abin da zai faɗa maka duk abin da zai ce da kai sai ka rinka duniya, to ba za ka koyi wannan ba kuma sai kana karanta tarihin annabawa da su koke baya,
dauki suratu Hud gaba ɗaya ka ji kisar annabawa, ko suratu Shu'ara ka ji kisar annabawa, ko suratu Al-A'raf ana aka zero annabawa gaba ɗaya ana faɗin kowa ga abin da yake da mutanen sa ga abin da suka ce masa,
kai sai ka ga ashe har yanzu ba faɗa ma ɗaya bisa goma abin da aka faɗa musu
shikenan sai ka yi hakuri,
kun gane ko. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنكر أهديزي دقى أبو سعيد الخدري دقى أبو هريرة الله شكاري دقى أبريس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى من ذنب الله قلع دقى من ذنب الله سبك جريس قال من ذنب الله إيه ما يجيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
أبو سعيد الخدري ده أبو هريرة سكتي من ذا الله ياتي ما يصيب المسلم من وصب
با وتوهل ذات شاف ممني
ما يصيب المسلم با أذن ذي شاف ممني من وصب نوهل وصب وتوهل كده shine ta'ab a abin da min nasabin kai wahala nasab shine ta'ab wato wahala kin wala wasabin ko wata cuta wato da alwasab da almarad din ma'ana su daya
wala hammin ko wani bakin ciki mai fuskantowa
wala hazanin ko wani bakin ciki da ya riga
ya faru sukan ban mace tsakanin alhammu da alhazan alhammu alamu hasara ta tankaro ka wata barazana ta tankaro ka abin bai riga ya faru ba amma kana jin tsoron faruwa sa dan ga alamunsa, wannan ke sa mutum mai damuwa, to irin damuwar da ake ji kafin ta riga ta faru ga tun ta fuskanto mutum ita ce alhamu, amma alhazaru abin da ya riga ya faru amma faruwar sa ta saka a cikin jin takaici har yanzu, wata hasara ta kama ka cikin dukiyar ka, wata karayar arziki, wata mutuwa, wani abu da aka yi maka, abin da ya riga ya faru yanzu takaicin kake ji to shine alhazar, kun gane ko. Ma yusibul muslima ba abin da zai shafi musulmi min nasabin na wahala
wala wasabin ko cuta wala hammin ko damuwar da ke fuskanto shi wala azanin ko damuwar da sanadin ta ya riga ya faru wala azan ko dukkan wani abu mai musguna wa dan adam, to wannan gaman mai ne azan ya shafi kowane irin abu da zai musguna maka ya cutar da kai ya yi maka ba daidai ba, an gane ko. Wala ghammin ko abin da ya shafi gham wato shi al-ghammu suna fassara shi da cewa wato damuwa wadda suke ta dindindin kusan yankewar ta zai maka wahala ko kuma cutar da suke iya samun mutum wadda suke baya tsammanin kaucewa ta da gaggawa shine al-ghammu, ba abin da zai shafi mutum da ya kowane nau'i daga cikin nau'ikan abu mai bakanta rai mai musguna rai hatta shaukatu shaquha hatta qaya da zai takata illa kaffara Allah biha min khatayakum wace sai Allah ya kankare masa wani abu na zunubansa a sanadiyar wannan abu amma yaushe idan yayi ne idan yayi duk abin da zai shafe shi to ka kuma dan adam koyi cikin matsala yake ba yadda za a yi dan adam ya ce ya fita daga matsala in dai an yi ka bil adama to an riga an yi ka a matsayin wato ainihin cikin matsala babu yadda ka iya zaranka haka manzon Allah ya yi zane cikin wani hadisi da ya zo can gaba da nisa manzon Allah ya yi zane mai kusurwa guda hudu murabba'in zane kamar zai zane katangu guda hudu na tsaki a tsakiya sai ya yi tsugu to dai wannan tsugun sai ce kaga wannan katangun guda hudu azalin dan adam kenan shi wannan dugun na tsakiya din shi ne dan adam duk inda yake nan mai ajalinsa yana kewaye da shi to daga jikin wannan dugun na tsakiya sai ya ja wani dogon zane har ya fita waje da wannan kewayen sai ce wannan burin dan adam ke burinsa har ya ƙidire mai ajalinsa zan yi kaza zan yi kaza zan zama kaza zan zama kaza duk ciki baya ajandar zan mutu amma kuma dole akwai mutuwa ce amma dai zan yi kaza zan yi aure a girmar isa zan yi kaza zan yi kaza zan hakujarar zafi zan yi ko me ya mutum ya zana su amma galibi mutum yakan shiryo abu ne da ya wuce ajalinsa to jikin wannan dogon zanen wanda shi ne ajali wanda har ya fita wajen kewayen nan sai ya waɗansu zanuka haka ɗaya biyu uku haka yace to waɗannan da kuke gani waɗannan zanukan su ne matsalolin rayuwa idan ka kayar da wannan sai wannan ta taso idan ka kayar da wannan sai wannan ta taso babu yadda za a har ka mutu ka rabu da su duk talaka ai idan ka ce menene matsalaka musamman talakan Najeriya ta zai me kuɗi kuɗi to dan girman Allah babban matsala ta farko shine bai taɓa kama dubu ashirin tashi ba da ko dubu ɗari biyu ka bashi ka ce ga zakka matsalarsa ta farko ya zai yi kirga don baya su koma ta su gane duk inda yake yana rurrufe abin da ya haka a babban matsala a rannan ba zai barci ba in kiyamun lele yake rannan ya manta wannan yake dubu ɗari biyu ba wani kiyamun lele rannan kuma sai bayan hankali ya kwanta a ina zai ajiye ya zai yi kirga ba wani matsalarsa ta farko kuma daga lokacin nan bukatu sun buɗu inda bukatar masara ce yanzu kuma waɗansu bukatu ne za su karu daban wanda ba na masara haka mutum har ya mutu baya rabuwa da matsala in ka ce meye matsalar ka gidan haya ba shi gida na shi na kai shi zai ce kuma wannan ya yi kaɗan ina ma mutum zai samu ya fi wannan girma cikin irin GRA ɗin nan ba shi wani zai ji kuma ina ma irin na wani ne haka ne har mutum ya mutu baya rabuwa da matsala ya ga wannan ya ga wannan guri baya karewa matsaloli ba sa karewa yau kai rashin lafiya gobe matar kai wata rana ɗan kai wannan wata rana wani abokinka ba yanda za a yi karbi da matsala har ka mutu to mutumin da ya san wannan shi ne gaba ɗaya abin da ya shafi tsarin rayuwarsa da Allah ya tsaro masa kuma babu yadda ya iya a haka za a tafi duk kuɗinsa duk sarautarsa don Allah me ya kamata mutum yi ba sai ya haƙuri ba sai ya haƙurƙurtar da zuciyarsa sai ya lallashi zuciyarsa dan saboda abin da za a yi bukata hakuri shine sai ka samu lada cikin al'amuran kuma kar ku ce ina nufin neman magani baya cikin hakuri ka iya neman magani kuma tare da hakuri shine baka yawan kuka ga mutane in ba wanda ya kama dole ya sani ba alƙawari kuka yi da mutum ka saba masa me yasa ka saba rashin lafiya kaga wannan ka faɗa ba kuka ka kai masa ba amma yawan raki shine ba a so an gane ku to don haka dai kowane irin abu zai same ka dole ka zanto kana muttafaqun alayhi mana yace wal wasabu al maradu abinda yake nufi da al wasabu a larabci shine al maradu wato ainihin cuta wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa yu'aku fa qultu ya rasulallah innaka tu'aku wa akan shadida قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وخطت أنه ذنوبه كما تخط الشجرة ورقها. أنكر الله عزيز لقاك الله أم مسؤول يتي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ناس قولين أنهم صلى الله عليه وسلم قريتي وهو يوقف الحالين نتكين فاما تستطيع وتوانا فيه لن أنا كوش نيمة بنيل المجهول يوقف وتو أنجر ربيش لتشيوان تستطيع. فقلت سنتي يا رسول الله إنك توقف وعكا شديدا يتي يا النبي الله للي كان فاما تستطيع فما يطنني. قالت يا النبي تي أجل للي قريدك gano mai ba da shi da zazzabin yana da tsanani. To suka ce me ya kafa hujja? Wadan suka ce kila ya taba jikinsa ne ya ji zafi, wadan suka ce kila alamunsa ya dani na rauni da rashin kwarin jiki ta sargashi har ya gane cewa lallai cutar ta yi tsanani. Manzo Allah ce inni uqu kama yuqu rajulan minkum, ayni ana dora mun zazzabi irin zazzabin mutum biyu na cikinku, irin zazzabin mutane guda biyu shi za a ɗora mun lokaci guda. Kuntu Abdullahi dan mun zuri yace sai na ce zalika anna laka kenan, wannan nufin kana da lada guda biyu. Yanzu mu duk wanda aka ɗora mun zazzabi ai na mutum da ake ɗora masa kenan ladan mutum da zai ba shi, amma kai tun da ana hada ma na mutum biyu kenan za a baka ladan mutum biyu. Kana addal manzo Allah ce kwarai da gaske ladan mutum biyu za a ba ni. Zalika kazalika, abin nan da ka faɗa haka ne. Mani muslimun yusibuhu azan, yace babu wani musulmi da wani abu mai cutarwa ko bakantare zai shafe shi. Shaukatun fama fauqaha, shin wannan abin wato ainihin a kaya ce ko abin da yake sama da ita? Illa kaffara Allahu biha sayyi'ati, face sai Allah ya kankare masa kurakuransa. Wa huddat anhu dhunubu, sai kuma an wato ainihin an kankare masa zunubansa. Kama ta hutu shajaratu waraqaha, tamfar yadda bishiya take zazzage ganyenta, sai an zazzage masa dukkan zunubansa tamfar yadda bishiya take zazzage ganyenta gaba daya. Wannan hadisi muttafaqun alayhi. Malati wal wa'fu, abinda ake nufi da al wa'fu shine maghsul humma, wato waradadi na zazzabi shine al wa'k. Wa qila al humma, a wani kauli suka ce zazzabin kansa sawan da radadi ba radadi shine ake kira al wa'k a larabci, idan an ce tu aku wato kana fama da zazzabi. Wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yusab minhu, aw wata riwaya yusibu minhu, wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan, dukkan wanda Allah ya so shi da alkhairi kujifa, wanda duk Allah ya so da alkhairi yusabu minhu, to sai ya dora masa azaba, sai ya dora masa wata musiba ko wata hasara ko wata cuta. To alama ce ta Allah na son bawa da alkhairi kenan. Wannan idan bawan ya zo mummuni dan yayi juriya yayi hakuri a bashi lada, a daga matsayinsa gobe kiyama. Rawahu al-Bukhari wa dhabatu yusuf, malai ce sun kiyaye wannan kalmar da lafazin yusuf bi fatihi sadi, da yawa sadin fataha wa kasriha, a wata riwaya yusuf da yawa sadin din kasra ko fataha ko kasra, wato marwayta hadisi sun kiyaye kalmar haka ko sun rubuta ta haka. Hadisin karshe da zamu tsaya akan sa, wa Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin asaba فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أن أمال جيتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يتمنى ين أهدكم الموت كذا سينكو يروكي متوى هو يقولتي إنما يموت لضر أصابه سبود وتتوتاد تشافيشي kada cuta ta yi tsanani ko talauci ya yi tsanani, mutum ya ce to ai gara ma mutum ya mutu, ina ma a ce in mutu? Maza Allah sai kaɗayan ku yi haka. Fa in kana labudda fa'ilan, in mutum ya zanto lallai sai ya yi addu'a lokacin da ba ya da lafiyan nan ko yake cikin talaucin nan da ya tsananta, fal yaqul, to ga abin da ya kamata ya ce, Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li, ya Allah ka rayar da ni idan rayuwa za ta zamanto alheri gare ni. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يا الله تكرم رعيتها idan mutuwa ta ita ce za ta zanto alheri a gare shi, wato wannan shi ne salon addu’ar da annabi ya koya maka. Amma ka ce, ya Allah ka kashe ni, ya an mai yiwuwar rayuwar ta fi maka alheri, za ka rayu kila ka tuba daga aikinsa, za ka ƙara ma kwanaki kila ka samu ka yi waɗansu al’amurra na ayyukan ibada da za ka shike gibin da aka samu a baya, wanda da an karɓi rayuwarka kafin ka yi wannan ka ga hasara ce. To amma tunda Ubangiji shi ya san me zai faru da me ya faru da me ke faruwa, sai ka mai da al'amari gare shi, ya Allah karɓi rayuwata in haka zai zama alkhairi, ka rayar da ni idan wannan haka shi ne zai zama alkhairi a gare ni. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito. Abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada, wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuna cewa shin ya halitta abin nema mace a cikin gida, wato a yi masa kabari a cikin gida? Sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne a kai mutum makabarta. An gane ku, binnewa a cikin gida waɗannan al'adu ne namu da waɗansu ƙasashe, musamman waɗansu manyan mutane sai a ce a kai su cikin gidajensu. Amma sunnar annabi shi ne ana kai mutum makabarta sai. Ka iya cewa me yasa aka binne annabi cikin gidansa? Wannan kususiya ce da shafi annabi, don lokacin da annabi din ya rasu har sahabbai waɗansu suna cewa a kai shi masallacinsa ne, waɗansu suka ce a kai shi Bakai, waɗansu suna cewa a kai shi kaza, sai Abu Bakar Siddiq ya kawo hadisi ya ce ai kuma annabi na dare yana cewa babu wani annabi da zai mutu face sai an binne shi daidai inda ya mutu, ba a tsawa da shi ko ina. To wannan kaga ke bantaccen hukunci ne da ya shafi annabawa. Shi annabi inda zai kwana zai mutu a gidansa, kaga za a binne shi cikin haka. Duk inda annabi ya mutu daga nan za a binne shi, ba a ɗaukaka a kai shi wani waje, ka'idar kenan. To amma dukkan wanda ba annabi ba, abin da ke sunna shi ne a kai mutum makabarta da ake kai mutane cikin gari, ba za a binne shi a gida ba. Wannan yake cewa shin yanzu mutum ko wucewa zai ta makabarta ya halatta yi musu addu'a, ko da wucewa za ka yi? Sai zai zama addu'ar shi ne sai ka ɗan tsaya ka fuskanci makabartun da fuskar ka, ko da ba ka ciki ba, ko da a mota kake ka ɗan tsaya ka saka bacci ka kalli wajen. Assalamu alaikum da komai ko ne ka karanta zuwa ƙarshen abin da Annabi ya ce. Wannan yake cewa waɗansu daga cikin mabarata waɗanda ba su da abin da za su yi, kuma hukuma ba ta iya ɗaukar nauyinsu, to ya za su yi? Danginsu za su ɗauki nauyinsu. Idan mace ce dama mijinta na jinin zuciya ta ita, in ba su da miji kuma sai ruwa ta koma kan babanta, in ba babanta wanda har kanin, don ita mace kullum wakiltar ta ake. Ita kullum so ake a kare matsayinta, a kare martabarta da darajarta, kar a kyale ta a ce sai ta sha wahala ta yi ayyukan ƙarfi kafin ta ci ko ta sha ko ta saura zuri a cikinta. Fa'idan musulunci kenan. Wannan shi ne hakki na mata na hakika da musulunci ya tabbatar da shi. Su masu rauni ne, ciyar da su ake, so ake lalle kar su wahala. Idan kuma namiji ne kaga shi ma ‘yan uwansa kenan za su ciyar da su. Kuma dai mafi kyau shi ne su yi wato ainihin sana'o'insu wanda za su ci abinci. Kana ɗauka cewa dan mutum yana karatu shi kenan bai halatta ya sana'a. Duk sahabbai da suka haɗa ce mana Qur'ani suka ruwaito mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ilimi suke ba, ba kuma kasuwanci suke ba, su ne ƴan kasuwar, su ne masu jiharin, su ne ba da ta Qur'ani. Amma mafi kenan gangan ƴan kasuwa dole a siffanta maka da Abubakar, a ce maka da Umar a ciki, da Usman a ciki, da Abdulrahman bin Auf a ciki, yana zo da samun ƴan kasuwa a Madina, gaggan ƴan kasuwa, to dole sai an lissafa maka su a ciki. Suwaye mahar da ta hadisin kuma su ne? Wani nan gurin muka rarraba cewa in kana kasuwanci kuma za ka yi karatu ba, ko in kai malami ne ya sayi ji kuma ba za ka yi wata sana'a ba, ba ka yi karatu ba. Saboda kana ɗauka cewa wannan dai zai ba da dama a yi fara, ba zai ba da dama a yi fara ba, sana'a ita ce kan gaba, komin kaskantar ta, inda mutum zai samu abin da zai ya fi masa alkhairi tun da rubutun kan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ɗaya daga cikin ku ya ɗauki igiya ya je daji ya sauko itace ya zo ya sayar shi ya fi masa alkhairi saboda rage mutane ko za su bashi ko za su hana shi. Kuma ya ce mutum ba zai guje ba yana roƙo yana roƙo har sai ya tashi ranar tashin kiyama fuskarsa babu tsokar nama ko ɗaya ce. Yana daga cikin abin da annabi yake mubaya'a da sahabbai farkon musulunci, ya ce ka yi imani da Allah ba za ka yi shirka da shi ba, kuma ka yarda ba za ka roƙi kowa komai ba. Arorin sahabi ya ce na ga irin wanda suka yi wa annabi irin wannan mubaya'a, inda yana kan doki ko kan dabbarsa bulalar da yake kada dabbar da ita ta fada kasa, baya iya cewa mai komai dan yana ganin yayi roƙo sai ya sauko da kansa ya bincika ya yasa. A haka suka fahimci musulunci da haka suka ci gaba. Idan haka ya kamata mu kiyaye wannan kwafi, idan wani tsari za a yi na waɗannan za ka iya samun mutum gashi da ƙarfi baya da dabara, to wannan sai a samu wani tsari na ilmantar da su da wayar musu da kai. Wannan kuma idan muka ce gwamnati za ta yi to kila ba za ta yi ba irin tsarin ba, idan ka ba ta tsaye nauyin da yake kanta ke. To amma idan ta kasa to wani irin tsari kuma malaman addini za su ko ƙungiyoyin addini, ga ƙungiyoyin addini na ana da su barkatai, dama ba za su buɗe waɗansu darussa na koyar da sana'o'i ba ga irin waɗannan mafarauta. Ga masu attajirai ana da su, a samu irin wannan mabarata waɗanda suke da ƙarfi za su iya koyon sana'a. Wani ce in dai an samu malami ɗaya biyu uku gizin ɗauki nauyin malaman a wani shekara malaman za su koyar da su sana'a, wani ba su na shekara ba wani ba su na haka sai da su shekara abu na ci kawai rashin tsari ne, amma muna da komai da za mu iya komai. Duk abin da ka sani na yadda za a gudanar da rayuwa a ji daɗi Allah ya ajiye shi a Najeriya, amma mutanen ne sai aka zo aka ji a waɗansu irin murɗaɗɗun mutane masu halayya ba irin ta bil adama ba, masu halayya irin ta dila wato ya gara kenan ko da halayya irin ta ɗanta ko wato samu ka gidan gi kenan, halayya irin ta kula wato daga kisa ya yanki kenan, halayya irin duka dai idan ka ɗauka kawai wato gaba ɗaya ɗabi'ar ce ba ta bil adama ake yi ba. In ba haka ba mutum shi kaɗai sai ya ɗauke kuɗin talakawa ba su ɗumbin yawan gaske ya yi awon gaba da su ba ruwansa, inda za a ba su shekarunsa sau shekarunsa sau goma har ya mutu ba zai iya cinye waɗannan kuɗin ba, ba ma sai ya ɗauke zai kai bankunan ƙasashen waje kuma ya mutu shikenan kuɗin ba za su dawo ba. In ban da dabbanci waye, in ban da dabba waye zai wannan tunanin, dan ba kawai yake tafiya cikin mutane ana ganin kamar mutum. Mutum shi kaɗai ya jefa rayuwar mutum da cikin wahala. To wannan dama da ake da ita ta a rayu da daɗi, waɗansu so karya ta kuma duk jama'a sun goyi bayan ta, ko mu ce wannan ya halatta mana mu yi abin da yake haramun ne saboda larura, babu wata larura abin da za a iya kauce masa kaki. Yanzu duk mashin satan nan ba sai an yi zanga-zanga ba sai an yi kone-kone ba, wallahi talakawa za su iya lallasa su ɗin kuma su cikin ruwan sanyi. Mutum zai yi ruwa da kuɗin ya fara sai ba a su, ba ma mu san addini ba mu san kanmu ba, kuɗin ka ne mutum ya sata to me ya dunya sata kuma ya rabu kuma zai bage ka, kai ne kake jin naira dubu aljihu sai wani ya sace wannan naira da kuɗin ya ɗauke ta gaba ɗaya sai yi zo sai ba ka naira ɗari ɗaya kuma ita ma ya kasanta ma yadda za ka kashe ta. Jikaga naira 20 ka ci wake da shinkafa, naira 40 ka sha kwaya, naira 20 ka sha bubbula a fuska ka zama ɗandaba ka ce sai ni ko ƙafar katako, ka ce kuma na yarda sai kai kiyaye ka, aka tafiya haka. To mutumin da ke da irin wannan tunaniyar za ka yi tun ki rika tarkace gaba da wani sace ya zo yana son maka kuma yar kana ganin alfarma yake maka. Inda a ce duk wanda ya saka cikin harkar gwamnati idan ya dawo cikin jama'a, jama'a za su kyamace shi, mutane ba za su rinka ba. jama'a za su kyamace shi a yi mutuwa gidansa ga kowa yake zuwa. Ba malamin da zai je yi wa wannan gawar wanka ko ya sallace ta ko ya jagoranci ya kai ta kabari. Cewa wani gawar kusan ɓarawa ina mu ne gidansu ba za mu je ba. Kuma ya sauri a masallaci ya yi hudu ba. Masallaci cikin dare a yi hudu ba ko da an yi mutuwa gidan wani farkuli. Masallacin Maje, masallacin Tudun Murtala, masallacin ina ne, masallacin ina ne, duk a sauran gari a maka bore. Ai mutum gode kuriti ne ya san ba zai rayu ce tare ba. To amma malamin ba su da wannan duniya, kwaɗayin tsiya, saboda ba su da sana'a, ba su da wata kasuwa ko wani ofis ko wani noma ko wani abin nan ba kuma tawazu da kai zuciya nesa. Kowa da sai gina dai fa, amma me yasa wani ya kowa da kwalala don wani ya kowa da duniya ne ko. Wanda ya kone duniya yayin da aka gaito wani malami wani gidan mana mai alfarma ya gaice ka ko wani shugaban gwamnati ya gaice ka sai ga mutum yana karkarwa karkarwa hannun da yake yi amma ya gaice ka gidan gwamnati ya ce kun zo buɗe baki a ga duk abin da aka shirya kan tebur baka ci ko ɗaya ba ka tebur ruwa ka tara mun kofi shi maka aiki a shi ma zai yi mutum shi ka taitayarsa. Amma ya zaka zan wani sabu shiga nan salin da ka kai nan zan kai mu yi zan kai mu yi dan Allah ya tsaya na mikiri wannan kafin ka gama ya riga gama da kai ya san ka zama shirbe kawai kanka ka zo wakilta ba ka wakiltar jama'a amma duk wanda ya shiga gidan gwamnati da wakiltar talakawa in malami ne in ma mai nan ne shi gwamnan zai iya ganowa daga ganin ka kuma ya san ka san abin da kake ba wai ka zo ne kana neman alfarma ba shi leburanka ne a ka'ida an kawo jijiyar ka dai yi maka aiki amma ka ga malami wani shiga ofishin komishina sai ya cire takalmi malami ne ba ya cire takalmi a waje in wani kiba wanci har ina in shi za a yi jirki yana yin wajen rayuwa Allah ya kare mu. Wannan wato gwara Allah ce ta rubuto cewa wato kamar lokacin da wani take kusantar ta kan samu matsala kwarai da gaske irin da yake rubutu a rinda take rubutu a gaske irin wannan shawara sai da take ji ke da mijin ki kuta korin likita mijin ki raka yi bayanin duk abin da ke damu ki ilin ki ba zan ki iya faɗa likita ba ki bai da mijin ki komai ku tafi tare idan an je shi likita ya mijin ki shi mijin ki yi wa likita sirri ga irin matsalolin da suke damun ki lokacin kusantar miji kina jin kaza kina jin kaza kina jin kaza abin da dai kika rubuto a cikin takarda shi kuma likita bai yi magance wannan kar ki dai ke kadai dan gina ba za ki iya faɗa ba ko kuma dan ki je ki ga yawan wannan dai za mu akwai kadai ta tsakanin likita da mara lafiya bai dace ba kuma a shari'a amma ki da mijin ki kuka je ko mijin ki bai magana lokacin likita da abin da zai faɗa ba wani gina to sai a yi miki maganin da ya dace ko a faɗa miki magungunan da ba su ka dace amma dai a zauna da cuta a cikin ku ko alama wannan ba abin nan ba ne ba idan kuma in jama'a bikin yau in da zaki da wakari da amma kuma zaki kuwa da mijin ki haƙƙin da yake da shi a kan ki na kusantar ki tunda ki ba za ki iya ba saboda wannan cutar shi kuma daga cikin sinadarin aure sai kin amsa buƙatar mijin ki ta wannan bangaren idan da lokacin nan ba zaki ce zaki je ki tawakkali haka ba zaki tawakkali haka sai dan zaki ne zaki da dai kike nake dake ya mun lalle ki kadai wannan wannan yake cewa maganar da kai ke ne ya nuna baya halatta mutum ya tuɓe kwanta barci saboda mala'iku ba za su ji wurinsa ba ana maka maganar mala'ika ke kuma ya ki shigowa ɗakin nan saboda ba zai sai zuwa ga Aisha cikin wannan tufafi amma duk da haka ba annabi ya gashi ba ba ta a kai sauran mala'iku ba mala'ika ke kuma to kai kuma Jibrilu bai duka wurin kai maka wannan ke cewa ga ta Allah ya wace ku bin ba da su wato ya halitta a masa salatu zahir kuma mun fada tun jiya a juma'a ko masallaci juma'a salatu zahir ba a yi ta sai ga mutumin da ya mutu a wurin da an tabbatar ba wanda zai masa sallah an gane ko don ɗan uwa musulmi da ya mutu a wurin da an tabbatar ba a yi masa sallah ba har aka binne shi ya halatta daga nan gudun mai masa sallah ya halatta musulmi a ko ina suke ci masa sallah amma duk wanda ya mutu a garin da an riga an yi masa sallah to wannan baya cikin sunan annabi ko mu daga nan mu ce zamu yi masa sallah yana da zuwa kasashen Laraba ana yi, amma ko ya taba a kan manzon Allah. Manzon Allah ba su bin salatul ghaib ba sai ga Najashi. Najashi kuma sarkin Habasha ne, yana tsakiyar Kirista, shi Kirista ne musulunta. Duk gaba ɗaya yan fada su musu musulunta. Lokacin da ya mutu suka je suka manne shi ba tare da su yi masa sallah ba. Annabi na Madina sai ku tashi yi masa sallah. Amma wanda shi ya aiko sahabbai da suka mutu a wajen tazarruka daban-daban. Waɗanda ya tabbata an yi musu sallah ba, annabi bai ce ko mu zo mu musu sallah ba. Da a ce annabi ya taɓa yi wa wani banda da Najashi da an rubuto irin yadda aka rubuto na Najashi. Da amma ba taɓa ruwaitowa ba. Wannan ko ita ce fitowar Imam Ahmad bin Hanbal da sauran malaman sunna. Wannan ce ga hadisai guda uku. Wato hadisin da ke cewa sallar ma aure raka'a biyu ta fi ta goro raka'a 70. Hadisi na ɗaya kai. Hadisi na biyu kuma wai a shararren mutane a cikin ku su ne marasa aure. Hadisi na uku wai wulakantacciyar gawa ita ce gawar goro. Duk wannan hadisan ƙarya ne, malai isa hankali kai kwanta. Dukkan su hadisan ƙarya ne, ba ɗaya da ya inganta daga bakin annabi. Wannan dai yan bid'a suke kawo waɗannan hadisan. Lazanar wasi, to amma ya bai kamata su yi wa annabi ƙarya ba, in suna so su lazanar da goraye su yi aure. Sai ga musa hadisan da suka ce a aure da ayoyin sunan banki kuma tsawar kuminin da zai masana ba su lasa wa ruba. Su ga musa hadisan da suke nuna fallar ta cewa idan mutum ya mutu yana daga cikin alkhairi ya bar ta, to kuma ba a barin ta sai in an yi mai aure. Annabi ya ce za ma ta a dukkan aure za ma ta muna wata mai kafa a malhu min sa illa min salat da sauransu. Kuma ya kawo hadisan da suke nuna fallon ciyarwa, inda manzon Allah ya ce ga dukiya wadda ka ware ta don ciyar da jihadi, ga dukiya kuma kana ciyar da iyalin, ga dukiya za ka ba miskini, wadda ta falada annabi sai abinda ka ciyar da iyalin ka ya falada sama da wanda ka ba miskini. Ya ce wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, babu yadda za ka yi aikin alkhairi ba ce sai an baka ladabci, hatta lomar tuwo ɗaya da matarka za ta ci lada za a baka. Da haka lokacin da suke ce maka babu 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 kai iniya ka samu lada. Inna mal a'malu binniyat wa inna mal kullu bi imani. Duk lokacin da ta je teku ne za ka sai ta tattace ta masriya ta ruhu alaihu albasa samiya sai ka samu lada wajen Ubangiji. To kaga wannan wani abu ne da dangin lada da kake samu a kullum wanda goro baya samu. Ba wanda ke tambayar ta teku ne, ba wanda ke ce masa sabulu ya kare komai ya kare kowaye ya kare, ba abin da ya su ne game da wani. Ya an ɗauke wuta an samu nuka ba samu nuka ba jibe ta ne ba. Bakin da shinkafa ke tsaye bakin titi. Ba abin da ya tafi. Wannan ke cewa so nan mutum zai zauna a kan ƙafarsa a cikin sallah. Abinda kake nufi zama a kan ƙafa, ina jin kana nufin kaifiyar zama. Kaifiyar zama na sallah iri biyu ne. Ko dai mutum ya lankwasar da ƙafarsa ta hagu ya zauna a kanta, yayin da ta dama kuma ya toga babban tsinyatsarsa ya kafa ta haka. Nga ne ko? To wannan zaman ana yin sa ne cikin dukkan sallah wadda take raka'o'in ta biyu. Ko sallah mai raka hudu a zaman farko. Dukkan sallah da suke raka'o'in ta biyu. Ko raka'o'in ta sama da biyu ne, wato ta kunshi zama biyu, to zaman farko irin wannan kaifiyar zaman. Mutum zai lankwasar da kafarsa ta hagu ya zauna a kanta. Akan ku zai yanki nan ba zan iya kwatanta muku ballin su nan hudu. An gane ku? To amma idan ka zo zama na tsakiya na ƙarshe, to wannan ana son mutum ya zauna a kan duwawansa na hagunsa. Ƙafarsa wannan sai ya zamar da ita har ta fito nan gefen ƙafar hagu ɗin kenan. Sai ya zauna a kan duwawansa na hagu. Wannan ƙafar ta dama kuma ya kafa ta haka. Sai yadda zai kafa ɗin ya zauna. Ko kuma in ya ga dama ya kwantar da ita haka ya lankwasa da ita. To ce da ya cikin biyun ne ya yi. Wannan shi ne kaifiyar zama a cikin sallah kamar yadda ake son annabi suka nuna. Idan
mutum ya dago da garkuyi zai kabulu ko ba zai ba, wannan matsala ce ta sabani dagowa da garkuyi kafin ka tafi sujuda, sun za ka sake mayar da hannun dama kan na hukun kirji ko ba za ka yi ba. Marigayi Sheikh Ibn Baz a fatawarsa shi ne za a iya yi, yace ba bambanci tsakanin tsayuwa da take kafin ruku'i da tsayuwa bayan an dago da garkuyi ko wace sunanta tsayuwa. Annabi ko in yana tsaye hannunsa na dama na kan na hagu a kan kirjin sa. Yayin da Sheikh Muhammad Al-Qurdi Al-Albani yake ganin ba za ka yi wannan ba, sun ya ce wannan sunanta dagowa da garkuyi ba tsayuwa, matsala ce ta saɓani, duk wanda ka ga tsani zuwa zuciyarka shi ne daidai shi kiran kai. Don cikinsu ba za ka iya cewa ga abin da za ka yake da nasi na garrama ka kowa ya suke hadiri. Wuya mutum zai fitar da zakkar mota ko kuɗin mota, ita mota idan ta shiga ci da harkokinka na gida ɗaya ce biyu ce uku ce a gida suke kawai shiga ko a kai yara makaranta ko ka shiga ko iyalin da suke koma me ya za'a yi a gida take, ba da nufin tafiyar da ita ba ka sai ta ba kuma haya ake da ita ba, irin wannan motar babu zakka a kanta. Duk lokacin da shekara ta zuwa ka fitar da zakka za ka yi lissafin kuɗin da kake da su ne da kuma kadarori, amma ban da wannan motoci kamar yadda gidan da kake ciki shi ma ba za ka fitar masa zakka ba, kamar yadda duk gida ko fili da kake da shi wanda ba ka saya ba ne da nufin sayarwa shi ma ba za ka fitar masa zakka ba, amma idan mutum sana'a sa ne ya sai motoci ya saya ya sai kulotai bayan kwana biyu kuma ya sayar da su in sun ƙara tsada, to ka ga waɗannan motocin da kulotan akwai zakka a kansu. Yayin da shekara ta zo zai fitar da zakka zai lissafta kuɗin da ke wurin sare kuma ya kiyasi inda za a sayar da kulotan nan nawa ne kuɗin su, inda motar nan kasuwa ta zo da nawa ne kuɗin ta, sai ya haɗa gaba ɗaya wannan amount ɗin sai ya fitar da kashi ɗaya cikin arba'in na kuɗi gaba ɗaya sai ba. Mota ko ta haya ita karan kanta motar ba zakka a kanta, amma kuɗin da ta kawo aka tara su ko aka hada da waɗansu na kasuwanci da a hada da ai musu zakka gaba ɗaya, ko kuma aka tara su ka dai hatsuwa kai da sabi bayan shekara guda to tuma kuma za a fita musu zakka ce. Kun fahimta da kyau? Duk ɗaya ne gidan da kake da shi na haya shi gidan ba ka fita masa zakka, amma kuɗin da suka zo za ka fita masa zakka. Kun bayyana da kyau? Amma idan ka sai gida ne sana'ar ka ne ka sai gida ka sayar ka sai gida ka sayar, yanzu ka sai gidaje guda uku ko huɗu suna hannu a kasuwa kafin ka sayar da su, to lokacin zakka ya yi za ka lissafta kuɗin su inda za a sayar da su nawa ne ka haɗa da kuɗin da ke wurin ka fita masa zakka. An fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka wannan shi ne dai abin da ya shafi wannan mas'ala. Kamar yadda na kajiwa yanzu abin da suka shayar da zakka a kansu ka riga ka cinye, sai me kuma?
Ko ba shi ke nan ba?
Da tarayyun da waɗannan na nan ga duk ba kuɗin da wani? Idan wani abu ya zo ka haɗa shi da shi shi ke nan. Kar ma kake so ka ce tun da kayan kefani da su kuma sai an rama lokacin zakka? Yawwa. Sau kake yi rigima da mata kenan, wace ya gwalagwalai fa su ma da akwai zakka a kansu, akwai hadisi da suke maganar zakka a kansu, duk wanda take da gwalagwalai za ta fitar musu zakka. An gane ku ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta zo da awarwaranta da menene ta ce tambayar Annabi a haza kanzun, shin wannan kanzi ne irin wanda Allah ke zargin masu shi Allah zai yi kun zuna zaba wa fiddata wala yuhibuna hadu sabilillah, sai manzo Allah sai idan an fitar da zakkar ta bai zama kanzi ba, in ko biki fitar ba to kanzi ne. Kanzi ko shine wanda Allah ke magana cewa Allah zai yi kun zuna zaba wa fiddata wanda suke tsakanta zinari da azurfa wala yuhibuna hadu sabilillah, ba ka ciyar da su fi sabilillah fa bashiru bi azabin alim, in musu da bishara da azaba ba da haka dole ne kina a fitar musu da zakka. An gane ku? Su sai dai ya gane fitar musu da zakka abinda ake bukata dama ku daga farsan dai ita asalin zakar ta kudi sai yin abiya kai dinari 20 ko dirham 100 to dukkan gwalagwalin da kiman sai kai ai dinari 20 da su zuwa abin da ya sama kaga akwai zakka a kansu za a bar kai cikin 40 din su an fahimta ku ko ko muqaddara ba an da suka muke muka gane nauyin ya kai na dinari ba ba wai gram din mu haka la ba kudin shi inda za a koyar da su za su kai nawa kudin ya kai nisabi da zuwan fitar da zakar shi ta fuskar kudi da haka mai gwalagwale tana da gwalagwale tana da kuma wata nau'o'i da suke yi shekara idan ta zo za ta yi wa wannan gwalagwalen kudi duk ta kai zuwa auna su a ga yanzu za a kai da su za su kai nawa a haka da amount din da ke wurin ta gaba daya total din gaba daya sai ta fitar da cikin 40 na zakar shi wannan shi ne abin da za ta yi irin wannan zaman shi ne ake kira al'ika'a wanda ka yi dinnan wato mutum ya zauna a kan digadigar na zuwa wuce ba taɓa ƙasa ba irin yadda ka faɗa to irin wannan ana yin sa ne tsakanin sajidu guda biyu kayan sujjada ta farko ba za ka ɗago ba ka ɗan zauna kafin ka tafi ta biyu to a irin nan ake yin wannan zama ya halatta amma ba wurin tafiya ba yin sa mustahabi ne ma ya tafi cikin sunnar annabi hadisi sai na cikin muslim in ya ce kullum har ya mutu sallar sa ta yi ba za a ce ba dai ba na'am to fa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh